gwamnatin jihar Adamawan tace daukar wannan mataki a yanzu ya zama dole ganin cewa jihar Adamawan yanzu ta shiga sahun jihohin da aka samu bullo kwaya cutar ta coronavirus ne lakadin COVID-19 inda gwamnatin jihar tace wannan doka za ta fara aiki ne daga tsakiyar daren yau Juma'a kuma na tsawon makonni biyu. Mr. Solomon Kumanga da ke ma zama daraktan yawon labaran gidan gwamnatin jihar shine ko ya bada sanarwa a madadin gwamnatin jihar inda ma ya bayyana min cewa
yanzu dokan da zai fara daga yau Juma'a karfe 12 na daren Juma'a zai fara kenan gobe da safe, sannan kuma na makonni biyu ne zai kai kenan sai tapas ga watan Mayu na 2020.
Ko wasu nau'in ma'aikatan da aka bari za su yi dan walwala ko kuma
akwai wasu ma'aikatan ka san dole ne, akwai ka san jami'an tsaro na ciki, ka san kuma akwai ɗan jarida kaman kai da kuma waɗanda suke aiki a asibiti da waɗanda suke aiki a kaman ba da wutar lantarki da ba da samar da ruwa da kuma akwai bankuna ma za su ɗan ba da wannan kaɗan. Sannan akwai masu sai da kayan abinci, ba wanda aka ko kuma hotel ba ne, kayan abinci kawai aka kayyade su ne za su an ba su dama.
Hakanan kuma gwamnatin jihar ta ce kawai yanzu tuni ma aka kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi ne.
Gwamnati ta kafa kotu na masu kunnen kashi domin ka san dai komai in akwai doka akwai mai saba shi. Shi yasa gwamnati ta kafa, kuma yanzu na samu tabbacin cewa Upper Area Court, alkalin Upper Area Court ne yanzu tu na fadar jihar Yola shi ne aka ba shi hurumin wannan kotu.
Wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummar musulmi ke soma azumi, inda shugabannin addini ke kiran da a bi umarni tare da mai da kaimi wajen addinin Allah kawo ƙarshen wannan cuta. Dr. Hafiz Said na cibiyar Haidar Santa ya gagari da cewa
Dr. Hafiz Muhammad Sa'id daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation, wannan rana ce ta azumi kuma farkon rana a wannan yanayi na COVID-19 wanda yake muna cikin tsakiyar wannan bala'i mai girma da ya darfafi duniyar dan adam baki daya. Allah ya yi mana, Allah kuma ya ba mu mafita, ya kuma gaggauta sauƙaƙewa ga dukkan wanda suka kamu da shi, ya kuma jikan wanda suka rasu, ya kuma kare wanda ba su kamu da shi ba. A kyautatawa da alheri ga kowane mutum a duniya yanzu, duniya tana buƙatar su fiye da kowane lokaci. Saboda haka mu yi gogoriyo, mu yi rige wajen ganin mun kyautatawa al'umma, mun kuma shimfiɗa mata alherai. Kuma duk wanda ya yi sadaka ga wani mutum, to fa yana nan da ladanta matuƙar tana nan. Da za ta bi hannun mutum 80 ta kewaya, to yana da ladan sadaka ga mutane 80. Don haka nake kira ga mutanenmu mu tausaya, mu ji kan juna, mu sani duk mutumin da muka gani ko da ɗan uwan mu a halitta, ko ɗan uwan mu a jini, ko ɗan uwan mu na addini. Saboda haka mu tausaya wa juna, Allah zai tausaya mana.
Ita ma dai kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan ta ko bi sahu wajen taya al'ummar musulmi murnar wannan watan azumi, tare ko da yin kira na amai da kaimi ga addu'o'in Allah ka ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Masarabin Tibidan Mamza, shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa, ya ma bayyana yadda suke ji a wannan lokaci.
Muna fata alheri yanda za a soma wannan azumin lafiya, kuma a karasa da wannan azumin lafiya. Ina kira ga 'yan uwan musulmi su yi taya kasamu ta Najeriya da duniya gabaki daya addu'a, yanda Ubangiji Allah zai maganta wannan annoba na coronavirus. Kuma gargadi a wannan lokaci shine abinda za a maida hankali shine batun wannan annobar coronavirus, cewa wannan ciwo da gaskiya ne fa, kuma yana kisa sosai. A maida hankali kuma a bi kaidodin da aka faɗa mana mu bi bisa ga wayanda suka kure ta fannin zaman lafiya. So na fata alheri da kuma zaman lafiya, a yi azumin lafiya, kuma Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya.
Koma da menene fata ko shine Allah kawo ƙarshen wannan annoba, musamman ma a wannan watan azumin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.